بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا هدي هدو قوات ذو الحجة هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو ديدا دري هدو دا قوم شاترا وان ديدا أشرين قوات مارش 1999 بمقوش بمنا بياني دنغن دا الأمر اندسكشا في أحكام العيدين في السنة المطهرة حكم چا سلر ايدي كرما دا ببا أما أكركشن سنر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم بيس أركي waɗanda a ƙarƙashin haka har bayani zai biyo baya dangane da layya shi ma duk baki ɗaya a ƙarƙashin sunna mai tsarki. Cewa a ƙarƙashin sunna mai tsarki wannan ya nuna fa ba za a yi bayani ne a ƙarƙashin wata mazhaba ƙwaya ɗaya ko a ƙarƙashin wata fatawa ƙwaya ɗaya ba. Duk abin da ya daidai da sunna insha Allahu shi za a faɗa. Abin da ya rage ka yi haƙuri, san zuciyarka ka danne shi, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai da san zuciyarka. Abin da ake so ka yi haƙuri, fiqhun da ka karanta in kaji ya saba wa fiqhun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka yi haƙuri. Fiqhun manzon Allah shine fiqhu, in ba haka ba kuwa to kai kana daga cikin fatatu, tabbas babu shakka akan haka. Kuma cewa a ƙarƙashin sunna mai tsarki ya hukunta, babu mamaki ka ji wata fatawa wadda yake kai ka santa a fiqhu ko a fatawar garinku ko a karatun garinku, kaji an rushe ta baki ɗaya saboda bata samo asali a cikin sunna mai tsarki ba. Don haka fa'idar wannan ƙaidin kenan cewa ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara. Da mun ce ahkamul idaini kai muka yi shiru, to babu laifi duk wata tarkatarka da ka sani za a iya gyara maka ita ta zama ta yi daidai da abin da kake so. Amma aka ce fi sunnatil mutahhara, to ƙaidi ne wannan, lallai sai abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda take mai tsarki. Muka ce muna gabatar da waɗannan bayanai ne a ƙarƙashin wannan littafi na shi Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari. Mun ji bayanai dangane da asalin ita kalmar idi ɗin, daga ina ne ta samo asali. Bayan da muka ji waɗannan, ya kawo mana fassarori daga malamai. A ƙasa sai malamin ya ce, wa'alam akhil muslim waffaqani Allahu wa iyyaka li ta'atihi. Ya kai ɗan uwana musulmi, Allah maɗaukakin sarki ya datar da ni da kai wajen yi mishi ta'a. Ka sani da cewa annal a'yad allati shara'aha Allah li'ibadihi ma'luma. Idi wanda Allah ya shar'anta wa bayin shi sanannu ne. Wa hiya mawdu'u hadha alkitabi alladhi bayna yadayka. Wannan idi wanda Allah ya shar'anta shine idin da wannan littafi dake gabanka zai magana akai. Amma fi hadhihi alazman, amma a cikin waɗannan zamunna, fa innal a'yad la takadu tahsuru tuhsaru fi kulli baladin min biladil islam. Idudduka, bukunkuna da ake gabatarwa ake yi a ƙasashe na ainihin musulmi a wannan zamani, to ba fa za su kirgu ba, fadlan an ghairiha, balle ma ƙasashen da ba ƙasashen musulmi ba, ƙasashen da ake cewa ma musulunci ake bi idudduka na bid'a da aka kago da na maguzanci da na tura mulkin mallaka da suka gadawa da mutane, to ba sa kirguwa. Ko nan Najeriya tun ranar hutu na bukunkuna guda nawa ake da su? To balle a ce ƙasashen da kuma dama ba addinin musulunci suke bi ba? A cikin addinin musulunci ranakun nan biyu su ne rak, babbar sallah da ƙaramar sallah, su ne ranakun haɗuwa na bikin al'umman musulmi gaba ɗaya. Bayan haka bikin maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ko na wani shehi, ko na wani malami, ko na bikin samun ƴanci, ko bikin an yi kaza na alheri, ko bikin juyayin sharri kaza, duk baki ɗaya kakka bambance shi bid'a ne. Ya kamata kowa ya san wannan addinin musulunci, saboda akwai ƴan uwa ƴan boko waɗanda su wai suna son su gyara wasu abubuwa ne, su modernizing ɗinsu. Ku san cewa babu wani modification sai in kana da sunna fa, ba wani abu da zaka gyara shi ka zamanantar da shi sai in kana da dalili a sunna. Saboda haka su suna son su ainihin wato kawo abubuwa waɗanda zai daidai da san ransu. Don haka sai a ce to ai akwai happy new year wai na addinin musulunci, to amma wai su ba za su yi biki irin wanda addinin ɗariƙa yake yi ba, sai a tare a ce wai za a yi tarihin annabi. Ma'ana kun ci kare kenan, kun ci jaki. Kuma sai a ce wai lokacin maulidi eh ba za a yi maulidi irin wannan, ana ta la ilaha illallah ana tsalle ba, wai sai a zo ana tarihin annabi. Wane ne ya ce muku ku yi wannan shagalin a wannan rana? manzo Allah bai san da tarihin shi ba, ko Abubakar Siddiq bai san da tarihin manzo Allah ba, me yasa da ranar ta kewayo bai tsaya yayi bikin wannan tarihin na annabi ba kawai din? Shi yasa wannan bid'a ne. Malaman Ahlus Sunna da kuke zuwa gidajen radio, gidajen talabijin lokacin maulidi, kuna bayyana sunna bid'a kuke a wannan lokacin, kuma kun yi maulidi ku tuba. Ya kamata kowa ya san wannan, ba abinda ake so a ji ya canza na daga rayuwarka dan wai wata rana ta kewayo ta haihuwa annabi, tare da cewa babu wani wanda ya tabbatar da ranar da aka haifi annabi a kirga kwanan wata. Duk wanda ya faɗi wannan yayi ƙarya. Malaman hadisi suke da magana akan haka, suka ce babu wanda ya santa kamar man ran da aka haifi annabi, sai da malamai suka yi zantuttuka guda 9 12 ga wata din nan da kuke cewa ƙarya kuke yi, ba ku da dalili a cikin sunna, da kuke cewa an haifi annabi Muhammad ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, ƙarya kuka yi wa Allah, kuka yi wa manzon Allah, sai kun tuba Allah zai karɓe ku. Wannan bai zo a cikin sunna ba, a cikin hayaniya da bankaura ne ya zo. Ya tabbata an haifi annabi ranar Litinin, ya tabbata manzon Allah ya rasu ranar Litinin, amma Litinin nawa ga wata ya ai? Wasu malamai suka ce 9 ga wata, wasu suka ce 10 ga wata, wasu suka ce 12, wasu suka ce 14, wasu suka ce 17, wasu suka ce 18, wasu suka ce 19, wasu suka ce 21, wasu suka ce 23. Maganganu guda 9 malamai suka yi, tunda duk abin kintace faɗi ne da ka babu nasi a kai. To dan me za ku koma, ko kuna cewa yau ana murna haihuwar fiyayyen halitta 12 ga watan Rabiul Awwal, duk ku shan yau mutane jalin zobo da sauran abubuwa saboda Allah, duk bid'a ne waɗannan abubuwa, ku tuba wallahi. Bid'a ne, ba addinin musulunci bane. Allah ya kiyaye. To shine sai malam yake cewa fataral a'yada tuqamu lil qibabi wal quburi wal abrihati wal ashkhasi wal bilal. Sai kaga ana ta bukunkunan idi ga wasu hubbare, a ce yau za a tafi ziyarar waliyai, za a tafi ziyarar hubbare, za a tafi tafa furannin kallo, da ainihin zuwa kusheyi, da ainihin zuwa bikin na haihuwar wasu mutane, da kuma bikin yancin kai, ko makamantan haka. Wa ghairi zalika min a'yadin lam ya'zan biha Allah. Yace da ma wasu idduka daban da ake gabatarwa, banda waɗannan da muka ambata, duk Allah bai bada izini akan su ba. Hatta innahu warada fi ba'd al-ihsa'at, har ma a wata kididdiga da aka yi dangane da kasar India, aka ce anna li muslimil hind, muslimin kasar Hind suna da ainihin 4 wa 40 wa 100 idan, suna da idi 144 fi kulli amin, a kowace shekara. Dama a kasashen musulunci na duniya kakaf, al'ummar musulunci sun tabbatar da cewa babu kasar musulmi da ta kai kasar India, Pakistan da Bangladesh bid'a. Bid'a indai bid'a ce a cikin addini, to in kana ƙarya bid'a, in ka tafi kasar India sai kaga kai ka zama ma salafi a cikin su. Kai kanka nan in ka je da bid'ar ka, sai kaga kai kanka ka zama abin kyama. Allah ya shiryar da mu. Shine malai yace wanzur a ayadul Islam, ka duba littafin a ayadul Islam shafi na 8 bitafarruf. Ya ɗauko wannan magana ne daga nan, ya ɗan ainihin wato canza bayanai kaɗan don a fahimci maganar tashi. Allah ya shiryar da mu. Bayan wannan sai malam ya ce al-mas'alatu saliya, mas'ala ta biyu, rahmatullahi lil ummatil muhammadiyya bil idaini. Kasancewa wannan ƙaramar sallah da babbar sallah da annabi ya shar'anta, to rahama Allah ce, tausayi ne wanda Allah ya wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda a da kowa yana da irin bukunkunan da ake jama'a, ko mu nan kun gana daga cikin bukunkunan da ake na cikar shekara, to malamai suna da hanyar damfara da suke a shekara din nan. Akwai ƴan ƙarirai da ake yi, ƴan almajirai marasa aikin yi, akwai rubutun sha da ake yawo da shi a bokiti. Duk hanyoyi ne jama'a na samun kuɗin shiga, wallahi ba hanyoyi ne na samun yadda za a shiga a wurin Allah ba. Malamai ƙarya suke wa Allah, sai a rubuta takarda sai a sa a ƙarƙashin buzun malami. Asubahin farko na fitowar sabuwar shekara sai malamin ya daga, sai wai a ce wai gashi daga ina abin yake, wai daga wurin Allah yake, wai aka sa a karkashin buzun malami. Sai a karanta, to shikenan dama sun lura bana masu kuɗi waɗanda suka mallaki manya-manyan gidaje, masu manya-manyan tebura, ba su yi zakka ba. Sai a ce to bana manya-manyan masu kuɗi din nan da suka mallaki manya-manyan gidaje, su za a yi mutuwar su, bana za a yi mutuwar masu kaza, bana za a yi mutuwar kaza, duk bala'o'in shekara sai a faɗa. To ina mafita? Almajirai sun samu hanya, goban gari ya waye, duk sai kai ta ganin su da bokite da kokuna, su kuma suna yawo gidajen matan aure da rubutu, ko ce ta sha ta saka sadaka. Wallahi duk ba addinin musulunci bane, addinin maguzanci ne, baka da yadda zaka gyara shi. Ka tuba kawai, in ya tabbata abin da kake manzon Allah bai yi ba, kuma kane ne a cikin addini, ka tuba kawai. In ba haka ba, wallahi ranar alkiyama sai kun yi ganga ganga, kun tafi kun hangi manzon Allah,
sai mala'iku suna ture ku suna wartake ku, ku tafi ku tafi, kamar yadda ake koran baran dabba. In ragonka na layya da kafiya din nan, in ka zuba mishi dusa yana ci, ka hangi wani rago kuma ya zo, yaya da gudu zaka tafi ka wartake shi? Me ya hada ka da shi? To haka manzo Allah zai a rinka kora waɗannan al'umma, yana cewa ku rabu da su, al'umma ta ce za su taho wuri na. Mala'iku suna wartake su suna cewa a humul ladina baddalu wa ghayyaru ba'daka, su suka canza suka kawo wani addini daban a bayanka. Sai manzo Allah ya ce fasuhukan fasuhukan, ai nesa da su, ai nesa da su, su tafi, ni ma ba ni ba su. In man ko anan duniya manzo Allah ya ce ba shi ba ka ka shiga uku balle dandalin kiyama da shi kadai Allah zai saurara. Shi yasa kai dan bid'a ka ji tsoran bid'a, karama ce ko babba, Allah ya kiyaye. An Anas radiyallahu anhu qala, Anas dan Maliku Allah ya kara mishi yarda, yace qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa li ahli al-madinati yawman yal'abuna fihi ma fil jahiliyya. Manzon Allah ya iso ya samu mutanen Madina suna da kwanaki biyu a shekara waɗanda suke wasan shekara. Waɗannan ranaku guda biyu gashi a ƙasa mallan yace huma yawmun nairuz wa yawmul maharajan. Yawmun nairuz da yawmul maharajan wato sune kwanaki biyu da ake bikin sallah. Mala yace wanzur aunal ma'bud, ka duba littafin aunal ma'bud sharhi ne na sunan Abi Dawud li Abi Tayyib al-Azim Abadi a cikin mujalladi na 3 shafi na 485. Za ga ƙarin bayani dangane da waɗannan kwanaki waɗanda suke bikin shekara a jahiliya. Annabi ya riske su suna da waɗannan kwanaki. Fa qala, sai annabi yace kad kadimtu alaikum, haƙiƙa na iso gare ku ku mutanen Madina. Walakum yawmani tal'abuna fihi ma fil jahiliya, kuna da kwanaki biyu da kuke wasa a zamanin da kuke maguzanci a jahiliya. Wa qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma, Allah ya sauya muku madadin waɗancan kwanaki na maguzanci ga kwanaki waɗanda shari'a ce Allah ya shar'anta muku. Yawman nahari, ranar babbar sallah, wa yawmal fitr, da ranar karamar sallah. To kaga manzo Allah sai da ya rushe waɗancan nasu, bai ce ai kwaskwarima ba, sai aka rushe su tunda maguzanci ne, sai ce Allah ya shar'anta ranar babbar sallah da ranar karamar sallah. Wannan hadisi ya nuna to su kenan kadai na bukunkunan shekara. Dan haka zaka ji hatta wasu abubuwa da shari'a ta kwaba a kai a wannan ranar sai aka yi sassauci a yi, saboda mutane su dan samu su sarara, yara da mata da abubuwa a dan samu a dan huce a lokacin. Ina fatan mun gani wannan hadisi. Al-Sheikh Ali Hassan yace sahihun, ingantacce ne. Akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na 3 shafi na 103 da shafi na 178 da shafi na 235. Wa Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 1134. Wan Nasa'i, da al-Imam An-Nasa'i a cikin mujalladi na 3 shafi na 179. Wal Baghawi, da ainihin al-Imam Baghawi a cikin littafin shi Sharhu Sunna a cikin ainihin wato lamba hadisi na 1098. Kaji wannan hadisi tabbataccen hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wani babban malami mabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kasar Masar, Al-Sheikh Ahmad ainihin wato Banna, ya sharhi akan wannan hadisi. Shine Malam Ali Hassan ya dauko mana wannan sharhi, yace qala Al-Sheikh Ahmad Abdurrahman Al-Banna, Al-Sheikh Ahmad Abdurrahman Al-Banna ya ainihin wato yi bayani, yayi sharhi dangane da wannan hadisi. Ba Hassan Al-Banna da ka sani na ainihin ɗan ikhwan al-muslimun ba, wannan Ahmad Abdurrahman Al-Banna yace ai li anna yawmayil fitri wan nahri bi tashri'illahi ta'ala, abinda yasa aka ce ranar babbar sallah da karamar sallah su suka fi, saboda su Allah ne ya shar'anta su. Wa ikhtiyarihi li khalqihi, kuma su Allah ya zaba wa halittar shi. Wa li annahuma yuaqibani ada'a ruknayn azimayn min arkan al-islam, kuma na daga cikin dalilan da yasa babbar sallah da karamar sallah suka samu daraja, saboda waɗannan ranakun sallah guda biyu suna biyo bayan wasu ibadoji ne manya daga cikin ibadojin musulunci. Wa huma al-hajj, shine yayin da mutum ya aikin hajji aka hau Arafa, to kashe gari sai a ce ainihin sallah. Wasiyam, yayin da mutum ya share wata guda yana azumi, in an gama wata gudan nan kashe gari kuma sai a ce sallah. Wasihi ma, to a waɗannan ranaku guda biyu babba da karamar sallah, yaghfirullahu lilhujjaji wassa'imina, Allah yana gafartawa ainihin wato masu aikin hajji, Allah yana gafartawa kuma masu azumi. Masu aikin hajji baki daya in Allah ya dube su in suka je hawan Arafa din nan, da zai tsididdige su a ɗai-ɗai-ɗai ɗan su ya ga cewa ala taqdiri ba wanda ya cancanta a gafarta mai. Sai Allah ya ce ni ko na sha alwashi, lallai sai na kunyata Iblis. domin shi kuma Iblis ya sha alwashin a wannan ranar sai ya rugurguza masa aikin hajjin su, saboda hawan Arafa din nan shine aikin hajji. Annabi yace alhajju Arafa, Arafa din nan ita ce hajji. To a wannan ranar Arafa Iblis zai rantsuwa da Allah, shi kuma sai ya lalata musu aikin hajji. Allah shi kuma ya sha alwashin sai ya gafarta musu. To mu ga waye yake da ƙarfi? Allah yake da ƙarfi. Saboda haka Iblis a wannan rana, in Allah ya gafarta wa duk waɗanda suka halarci aikin hajji, sai Iblis ya tafi yana kuka. Manzo Allah yake ba a taba ganin ranar da Iblis ya shiga takaici da kaskanci irin wannan ranar ba, saboda ya sha alwashi, kuma Allah ya kunyata shi akan alwashin da ya sha. Sannan azumi kuma ran da ainihin mutumin da ya azumi za a gafarta mishi. Ƙarshen azumin kuma sai a dubi adadin waɗanda aka gafartawa, sai a dube su sai a ainihin wato baki ɗayansu, sai kuma a gafarta musu zunubansu gaba ɗaya. Gobe sai ku fita filin Idi duk gaba ɗayan wanda ya azumi babu zunubi tare da shi. Gobe sai ku fita filin Idi babbar sallah duk gaba ɗaya babu ainihin wanda yake da zunubi tare da shi. To kaga shari'ar Allah kenan. Dan haka wannan sallah babba ko sallah ƙarama, abinda ake so da kai da ke da ni da wance da wani kowa ya san cewa ibada ce. In ko mun san cewa ibada ce, ke yanzu dan menene za a yi rikici da ke? Dan ba a sai miki rigar sallah ba, ko ba a kawo miki ragon layya ba, ko ba a siyo miki naman kasuwa ba, ko ba a kawo miki kajin sallah ba, tunda kin san ibada za ki yi. Fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aisha ta ce mukan yi wata uku ba mu hura wuta a gidan shi ba. Urwatu ya ce gwaggwame kuke ci? Ta ce dabino muke ci, mu sha baƙin ruwa kuma mu kwanta. Kuma ka san gidan manzon Allah ya fi duk wani gida albarka da alheri. Har sai da kafirai suka aibanta manzon Allah akan haka, cewa inda a ce gaskiya ne al'amarin nashi, sai za a ce kuma za a ganshi yana zuwa cefa ne kasuwa, yana zuwa cin kasuwa, yana yin kaza yana kaza. Sai Allah yake tabarakal ladzi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa yaj'al laka qusura. Albarka Allah tafi karfin abin da suke tunani. In da Allah ya so sai Allah ya sanya maka gonaki la'asar nayi, sai ka je ka dibo cefa ne a wuri. Wa yaj'al laka qusura, ya maka tafka tafkan gidaje, amma haka Allah ya tsara zaka rayu. Don haka wannan rayuwa da Allah ya zaba wa Annabi ita ce alheri. In Allah ya sa kuna da wadata, alhamdulillahi. Ba ku da wadata, alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahlin nari. Amma a ce ana bikin sallah, ke kuma kina gidanku, shin gidanku da kika je ko kin san cewa ba ki cikin budget din mahaifinki? Kannanki din nan da iyayenki su ne ya shirya zai saiwa atamfa, in shi yana da hali su zai yi wa ainihin ragon sallah, su zai yi wa cefanan sallah. Ke din nan da kika je yanzu kin zama musu ainihin wato wani bulugari ratayayye, ke ba ki da rigar sallah, ke kuma kin je kin kai musu labarin bakin ciki, su sun shirya za su ci sallah, za su yi kayan sallah, za su yi murna sallah, ke kin je kin kai labarin cewa ke ana tashin hankali a gidanku kaza kaza. Ma'ana a ce saboda Allah jama'a, yanzu duk in ka kewaye kotunan da ke kasar Hausa, shin babu wasu kabilu ne ainihin waɗanda ke tare da Hausawa da Fulani da makamantansu? Amma kotuna nawa ne kake ganin wasu kabilu sun cika su? Amma matan Hausa suna nan, wata akan gishiri aka yi rikici da ita ta tafi alkali ya kashe aure, wata akan ashana, wata akan zanin sallah. Alkalan kuma sai aka yi rashin sa'a, aksaruhum fasiquna, mafi yawancin su fasikai ne. Abinda bai kai ya kawo ba sai a ce za a kashe aure akan haka. Wani ko ya kashe auren nan a ilmance, wani kuma ko ya kashe ainihin wato ya zan akan son zuciya. A ilmance shine mai wa ya karanta a wani wuri an ce in ba abinci a kashe aure, kaga a ilmance abin. Amma me ya kasa gane cewa wannan matsala mai rauni ce, hukunci akan ta, ko kuma son zuciya ne? Mai yuwa ma saboda fasiki ne shi, ko yana son wannan mata ne ya aure ta, ko yana son ya fasikanci da ita ne, ko dai ya biya mata wata bukata ta ta, sai kawai sai a ce an kashe aure ta, ka kara babu abinci. To ku dai ji tsoron Allah. Manzo Allah da yace alƙalin duk da ya san gaskiya bai aiki da gaskiyar nan ba dan wuta ne, wanda kuma bai san gaskiya ba balle ya aiki da ita dan wuta ne, wannan alƙali ne zai je aljanna. Shine alƙalin da ya ainihin san gaskiya, ya aiki da gaskiya, shine aka tabbatar da cewa manzon Allah ya hukunta cewa zai je aljanna. Shi yasa sai ku san wannan. Shi yasa malaman musulunci tarihin su ya nuna kyamar alƙalanci suke. Amma yanzu har al'amari ya kai sai ka kai cin hanci, sai ka je kai fadanci, sai ka je kai abubuwa na kaskanci a baka alƙalanci, kai ka san akwai wani abu wanda yake biyo baya na saban Allah a ciki. shi yasa zaka ga a da an aka samu malamin ahlus sunna ya zama alƙali ya fita lafiya to shine zaka ga akan bin kirarin a nemi shi sai a ce alqadi shar'i alƙali na shari'ar musulunci wato yayi alƙalanci ya fita lafiya kenan saboda matsala ce mai wahala al-imam abu hanifa akan ya karɓi alƙalanci yayi sanadin mutuwar shi aka kira shi a bashi alƙali yace baya so akai juyin duniya daga ƙarshe suka kama shi suka ci mutuncin shi suka saka shi a kurkuku ajalin shi kenan amma kai yanzu ya zama kuɗi kake kaiwa gora kake kaiwa rigar sallah kake kaiwa yalla bai dan a nada ka alƙali lalle kana neman akwai wata bukata ne akan haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine wannan malami ya ci gaba da bayani akan cewa wayanshuru rahmatahu ala jami'i khalqihi at-ta'iina a wannan rana karamar sallah da babbar sallah Allah yake yada rahama shi ga dukkanin halittun shi waɗanda suka yi mishi biyayya amman nayruz wal maharajan amma ranar sallah ta jahiliya wanda suke kiranta nayruz da maharajan fa innahuma bi ikhtiyari hukama idhaka zaman masu hikimar wannan zamani ne kawai suka zabe su suka ainihin aje su sune bukunkunan shekara to don Allah jama'a masu hikima ne suka zabi wannan kuma Allah ne ya zabar maka shin ka bi na Allah ka takaitu akai shi yafi maka ko kuwa kai ma ka sako taka hikima ko wani naka mai hikima kai ma ya zakulo maka kun ji duk inda matsalar take hallaka mutane lima fihi ma min i'tidal az-zaman wal hawa su waɗannan masu hikima a lokacin sun zabi waɗannan zamanna ne su zama lokutan bikin shekara saboda wannan yanayi na zamani yana da ainihin wato dadi akwai kuma iska mai sanyi wa nahwi zalika min al-mazaya az-za'ila dama dai wasu abubuwa waɗanda suke na fifi ko waɗanda za su iya wucewa in iska ce mai sanyi ai za iya juyawa ta zama tsananin zafi idan wani dadin yanayi ne za iya juyawa ya zama rashin dadi to su sai suka dubi waɗannan lokuta sai suka sa a rinka bikin shekara malam yace fal farqu bainal maziyatayn zahirun liman ta'ammala zalika bambanci tsakanin darajar sallar idi babba da sallar idi karama wanda musulunci yazo da su da kuma bambanci tsakanin nayruz da maharajan bambanci ne wanda yake asarari ga duk wanda ya tsaya ya lura domin wancan Allah ne ya shar'anta yayi alƙawarin gafara ga al'ummar shi a waɗannan rana wannan kuma shugabannin maguzawa ne suka shar'anta ba su da bayani ma akan gafara ko makamantan haka dai kawai dai akwai dadin yanayi da makamantan su to yanzu kai in ka dauko wata rana kuma ka aje ta zama maka ranar wani biki na shekara ma'ana kai ma ka bi irin wancan tunani kenan na maguzawan jahiliya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shi yasa ya jama'ar musulmi mu hakura da waɗannan ranakun biyu da Allah ya shar'anta mana idan waɗannan ranakun biyu suka zo duk wata holewa da bata saba ma shari'a ba to za shari'ar musulunci ta halattan mana ne a wannan lokacin kai ne wane ran nan da kullun kana cikuikuye cikin rawani da babban riga da abubuwa duk ba sukuni naka ce yau sallah sa ishara sa abubuwanka na ainihin annashuwa ka fito kai ta gudu da doki ne keken gudu ne zaka hau da an taba ka ce yau sallah yau biki ɗaya rana yau ana shakata ana walwalawa ku ban mu sakata muwala a fito da radio a kunna ana ji ga naman layya ana ci ana salati ana tabbarbari duk waɗannan ya halatta a nishadi bayan sallah ya wuce ka koma ka ci kuikuye rawanin ka zuba malamalin ɗinka sarauta sai Allah ya kai baɗi kuma ka cire Allah ya shiryar da mu malam yace ka duba littafin al-fatuhur rabbani sharhi ne na musulun na imamu ahmad a cikin mujalladi na 6 shafi na 119 Allah ya shiryar da mu al-mas'alatu salisa mas'ala ta uku al-izn bi sama'i dusti min al-juwayriyat shari'ar musulunci ta ba da izini akan a saurari buga dindifa daga ƴan mata masu buga dindifa su zo suna buga dindifa a ranar babbar sallah ko ranar karamar sallah shari'ar musulunci ta yi sassauci akan haka saboda wannan rana ita ce ranar sallah jama'a dalili akan haka an Aisha radiyallahu anha qalat wallahi da duk haka su Imam Malik suka rayu shi yasa har yau kake jin shi Imam Malik duk Imam al-Bukhari haka suka rayu da sun yi magana sai su ce daga wani manzon Allah ya ce sai ga an zauna lafiya sai lokaci ya zo sai mutum ya ce babin kaza sai ya fara har ya kai karshe ba Allah ya ce annabi ya ce to shikenan duk daga nan ne rudani in kun wannan surutu ne kowa ya iya larabci sai je rubuta sai kaga walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera to tunda yanzan ba daga wurin Allah bane sai ka samu magana wani ya ce farallan alalaku da kaza bana kuma sai yace kaza sunnoni wani yace 30 wani yace 15 saboda me kowa ya neme da gurgurdan abin da ya fahimta amma inda za a ce in an zo alwala a kurkura baki saboda ya zo a cikin sunna manzo Allah yace kaza hadisi ya inganta shi sai ga duk an zauna lafiya matsalolin mu Aisha Allah ya tsara mata yarda tace dakhala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i bu'afi ranar karamar sallah ko babbar sallah manzon Allah ya shigo gidana sai samu ƴan mata guda biyu ko bayi mata guda biyu suna rera waƙe waƙen da aka yi a ranar yaƙin bu'as ranar yaƙin bu'as bu'as din wani ainihin yanki ne na kabilar Aus to akwai fada da kabilar Aus da Khazraj waɗanda su ne Laraba mazauna Madina a wancan lokaci to da suka yi wannan fada sakamakon fadan kuma sai waƙoƙi irin na zambo da makamantan haka sai suka biyo baya to waɗannan ƴan mata ka san ƴan mata suke rike waka sai suka rike wannan waka sai suka shigo gidan Aisha ranar sallah sai suka zauna suna rera ainihin wannan waka a cikin wata riwaya ne kamar yadda ainihin wato Bukhari da Muslim suka rawaito suna rera wannan waka kuma suna buga dindifa fataja alal firashi da manzon Allah ya shigo ya ga waɗannan ƴan mata suna rera wakar sai kai da kai ya bar su sai koma ya kwanta akan shimfiɗa wa hawwala wajhahu sai ya juya fuskar shi ta fuskanci bango ya kai da kai ya rabu da su tunda sallah ne a bar su su ta buge bugen su wa dakhala abubakar ana nan sai ga mahaifina ya shigo sayyidina abubakar fantaharani sai daka mini tsawa wa qala yace mizmaratu shaytani inda nabi sallallahu alaihi wasallam kuma muryar shedan a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wata irin shigantaka ce a ce ga manzon Allah a kwance kuma ana yin ainihin wato kidan dindifa ana waka ƴan mata fa aqbala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan da nan dama alfazazi me yace min al-abi ahna wa min al-ummi arhamu manzon Allah yafi uwarka tausayinka alfazazi kenan manzon Allah yafi ubanka kaunarka in gari ya waye babanka zai siyo maka biscuit zai siyo maka brodi zai siyo maka kwai za a soya kaza duk manzon Allah da yana da rai sai ka ci fiye da wannan aljanna aka leka da shi da ya hango sai kaisar fata zai tsunko maka wani dan itace sai aka janye aka ce a bar su sai sun yi aiki har aljanna da yaje bai manta ba sai da nufin ya toma da tsaraba babanka ko yana shiga aljannar ne Allah yake ranar kiyama da yamma yasirrul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi shikenan babanka gudu yake mai baka manzo Allah ko ya shiga aljanna yana tuna da kai sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to manzo Allah kenan shine alfazazi ya wasa manzo Allah yace min al-abi ahna manzo Allah yafi ubanka tausasa maka wa min al-ummi arhamu duk tausayin nan na uwa ko to manzo Allah yafi ka jin yafi uwarka jin tausayinka sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji Abubakar ya daka masa tsawa wadannan ƴan mata kuma shi manzo Allah ya shigo ya gansa su ne ya kyale su nan da nan sai manzo Allah ya fuskanto fa qala sai yake da'ahuma ka rabu da su bana son haka ka kyale su falamma ghafala lokacin da manzo Allah ya kau da kai inji Aisha kenan ghamastuhuma sai ne musu ishara da ido sigina kenan sai ne musu da ido nan dan yi musu magana da jira haka fa kharaja sai suka tashi sai suka fice ma'ana tunda dai har manzo Allah ya kyale amma mahaifina dai bai so haka ba to shikenan bari a bar su su gaba dai tunda dama halal ne yin to amma tunda ya zama mahaifina bai ji dadi ba halacci ne kuma balle a ce abu ne wanda yake wajibi mahaifina bai ji dadi ba sai ta ainihin ce sai na dan karkata musu da ido ne musu su gina haka sai suka tashi sai suka fita ma'ana wannan ya nuna halaccin haka kenan tunda manzo Allah ya kyale an hana su kuma yace a kyale su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko وفي رواية أخرى أو رواية دبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمنزو الله يتي يا أبا بكر يا كي أبو بكر إن لكل قوم عيدا قوة الأمة دك زني سنة دا إيدي ونن مغانا تمنزو الله كدوبيت دا كيوكا فهنشيت دا الأمة سنة دا إيدي مسلمي دا إيدي سببا صلى دا كرما صلى تو ما سبين كذا كما دا كفا مسوما دا ناس إيدي masu bin kaza su ma da nasu idin masu bin kaza da nasu idin har ƴan dariƙun nan kowa zaka samu da nashi idin har ƴan shi annan zaka samu kowa da nashi idin har kristocin nan kowa da nashi idin inna li kulli qaumin idan kowace al'umma da na da nata idin wa hadha iduna wannan ranar babbar sallah ko karamar sallah ita ce ranar tamu idin don haka a bar su su sakata su wala wannan hadisi malam yace ar-riwaya ta ne lil bukhari wadannan riwayoyi da kaji duk guda biyun na bukhari ne Bukhari ya rawaito su a ainihin wato lamba hadisi na 949 da 952 da 987 da kuma 2907 da ainihin 330,000 da 391,000. Wannan ainihin riwayoyi akwai ƙarin bayanai akan su, don haka ainihin nazo zan yi mana su domin akwai fa'idoji akan su kwarai da gaske. Warawahu Muslim, Muslim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 892, wa Ahmad haka al-Imam Ahmad a cikin Musnad Mujallali na 6 shafi na 134, wa Ibn Majah ma ya rawaito wannan hadisi a lambar hadisi na 1898. To bayan da ka ji shi gundarin hadisin, sai kuma Malam Ali Hassan Ali Abdulhamid sai ya ga dacewar ya ɗauko maka ƙarin bayani wanda wani babban malami ya yi wannan hadisi. Wannan babban malami shi ne Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, malamin da ake ce mishi Hafiz a kan cancanta, ya dace a ce mishi Hafiz ɗin, wanda ya sharhi da fassara ta Sahihul Bukhari a tsawon shekara 27 ya ce yana sharhin Fathul Bari, ya yi shi a cikin mujalladi 13, duk da muqaddima shi ya zama mujalladi 14. Wannan littafi ana mishi kirari da cewa Qamus na Sunnah Hadisin Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibn Hajar al-Asqalani malan yace qala al-Hafiz Ibn Hajar wa fi hadha al-hadith min al-fawaid. Ibn Hajar yace wannan hadisi na da fa'idoji, daga cikin su ga su mashru'iyatu tawfi'ati 'ala al-iyal fi ayyam al-a'yad bi anwa'i ma yuhassil lahum basth an-nafs wa tarwih al-badani min kalf al-ibada. Yace wannan hadisi ya nuna kenan ranar sallah karama ko babba, to a yalwata wa iyalai da duk wani nau'i na abin da aka san zai faranta musu rai, ya hutar da jikinsu daga wahalar ibada aikin hajji da suka yi, ko wahalar ibada ta ainihin wato azumi. Kaga azumin nan, ai akwai azumi na mustahabbi a hawan ranar hawan Arafa ga wanda yake ba hawan Arafan yake ba. To kaga kaya azumin nan a yau, ko kuma Ramadan ne ka gama azumin nan na kwanaki 29 ko 30, sai aka ce to wannan rana an sahale maka, an sauƙaƙe maka ka samu hutu kai da iyalanka, sannan ku samu ainihin wato duk abin da aka san za a yi musu na kyautatawa, to a yi musu. A nan ne zan amfani da wannan dama akan ashe wannan ya nuna kenan ƙarama ko babbar sallah su ne ranakun da aka shar'anta wannan yalwatawar. Amma da ake cewa ranar cika-ciki, wanda ainihin Bahaushe yake kiranta ranar cika-ciki ko, wanda ainihin wato hadisi ya zo sahihi manzon Allah ya shar'anta yin azumi a ranar azumin Tasu'a da Ashura. A farkon musulunci yin azumin wajibi ne, da azumin duk gari na Ramadan ya sauka sai aka shafa wajibcin sai ya koma matsayin mustahabbi. Wanda ke da sararin yayi azumin Tasu'a da Ashura sai yayi, wanda bai da sararin yayi biyun sai ya samu damar yin ainihin wato Tasu'a din a Ashura din. To a ƙarƙashin wannan abin da yazo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan, to Allah cikin kaddara shi sai kaddara a wannan rana ta Ashura ce ta daidai da ranar da aka kashe ainihin Sayyidina Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sai ya zama cikin addinin Shi'a din rana irin wannan in ta kewayo, sai ainihin wato duk inda mabiyin bayan Shi'a yake an shar'anta mishi a ƙarƙashin addinin da yake bi, jinin shi shima ya zuba kamar yadda jinin jika manzon Allah ya zuba a wannan rana. Wannan a cikin addinin Shi'a kenan. Wannan abu haka ɗin Shi'a suke musamman a kasashen Iraki da kasashen Sham tun a wancan lokuta. Da al'amari ya faɗi yadda yake kasashen Shi'a suka kai har kasashe irin na su Iran da sauransu. A 1995, kamar shekaru 4 da suka wuce, sai Hashim Rafsanjani ko Ali Khomeini ɗaya daga cikin su na manta, sai ya fitar da fatwa cewa madadin ɗan Shi'a su yanki jininsu a wannan rana, jini ya zuba a ƙasa. A matsayin shi na shugaba na Shi'a yana ba da fatawa akan cewa an buɗe clinics, ƙananan asibitoci, za a ɗauki jinin duk wanda ya san zai je zubar da jinin nashi ya zuba ƙasa, sai a zo a ja a cikin sirinji na allura guda ɗaya ko guda biyu, madadin ka zubar. Ya ce yana ga an yi haka to ya halatta, madadin jinin ya zuba a ƙasa, to sai ya zama an ɗibe shi an ajiye asibiti yadda za a yi amfani da shi ga wani. Wannan duk gaba ɗayan addinin su ne na Shi'a. Sai aka samu tun a waɗancan zamun na jahilai cikin ƴan uwanmu ahlus sunna, su kuma sai suka ce tunda ƴan Shi'a na bakin ciki a wannan rana, to mu kuma mu muƙabalance su da farin ciki. To sai aka samu jahilan ahlus sunna sai suka ƙaga hadisai wanda bi ya yalwata wa iyalan shi a wannan rana ta Ashura, to Allah zai yalwata mishi fi sa'iri sanatihi, wannan hadisi kasancewa hadisi ne da'isi jiddan yakadu yakunu mawdu'an. Wannan hadisi hadisi ne wanda yake yana da matukar rauni kwarai da gaske. Al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzima a cikin littafin shi Mawdu'atul Kubra ya ce hadisin ƙarya ne. Babu shakka dai akan cewa wannan hadisi bai inganta ba. Suka kaga hadisi wanda dai yayi tozali a wannan rana ta Ashura, to Allah madaukakin sarki ba zai dora mishi hakiya ba. Wanda dai yayi kunshi, wanda dai yayi kaza, duk wannan irin hayaniya in ka karanta, maiwa kana karanta littafin fiqhun nan da aka yi na garin nan, sharhin askari Fathul Jawad, maiwa duk za ga wannan hayaniya da bankaura mai wannan sharhi ya dibo ya zuba. Hadisi ne matattu ba su inganta ba. Ya kamata ka san wannan. Abinda aka shara ita ce azumin kawai. Magana cewa wanda bai cika cikin shi a wannan daren ba za a cika mishi da wuta ranar alkiyama. To kada Allah ya nuna mana ranar da Allah zai cika wanda ya kaga wannan hadisin cikin shi da wuta. Domin nan mai dai wanda ya kaga wannan hadisin ƙarya yayi wa Allah madaukakin sarki yana jiran shi da ya mishi hisabi. Wanda dai yau manzon Allah ƙarya ya tabbatar da cewa manzon Allah yake tattali kujerar shi a wuta. Saboda haka babu abin da ya inganta dangane da wannan jama'a. To waɗannan ƙarerayin da ake yi irinsu ne kullum muke wa limamai nasiha a masallatan juma'a, a masallatan idi, su daina kwaso waɗannan hadisan suna gaya wa mutane wurin hudu ba. A ce duk ran da aka ce yau ranar Ashura ce, sai an ɗibo irin waɗannan hadisai wanda ya yalwata wa iyalan shi. Ya kamata in Allah bai sa kana da ilimin tace hadisai waɗanda suka inganta ba, koma akwai ƙwararrun malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka. Da hadisin da za ka yi hujja a kai, ka bincika ka ga menene malamai suka ce akan haka. In ka ga ya inganta sai ka yi hujja da shi, in ka ga bai inganta ba sai ka kauce mishi, ka kawo abin da ya inganta ya isa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Al-Imam Ibn Hajar ya ce wa anna al-i'rada an zalika aula, kuma kauda kai a wannan rana game da irin holewa da iyalai za su rinka a ranar sallah, to shine yafi dacewa a ranar sallah. In kaga iyalan karen nan za su shirya wani sha'ani a gida wanda yake an tabbatar da barnar shi ba ta ƙetare haddin shari'a ba ne, za su yi abubuwa ne na su huce su ɗan sakata su wala, to sai ka kauda kai. Ko dai kana gidan ka sa musu ido, ko kuma ka fice ka bar musu gidan su huta a wannan ranar, sai dai in kaga abu zai ƙetare haddin shari'a. Wa fihi anna izharar sururi fil a'yadi min shi'arid dini, kuma wannan ya nuna bayyana farin ciki a ranakun sallah karama ko babba, yana daga cikin ayyukan da addinin musulunci ya kwadaitar akai. Wannan magana tana nan a cikin littafin Fathul Bari daga na malamin ya dauko ta a cikin mujalladi na 2 shafi na 443. Sai ya ce wa qad katabtu risalatan an hukumi duffi, dangane da hukuncin buga dindufa a musulunci. Malam Ali Hassan ya ce ya rubuta littafi karami akan haka. Nasharat mujallatul mujtama al-kuwaitiyya al-sadira bi tarihi al-khamis ashar ramadan sanata 240 hijiriya kisman minha, yace akwai wata mujalla da ake bugawa a kasar Kuwait wadda ta fito a ranar 15 ga watan azumi hijira annabi na da 1402, wato yau shekaru 17 da suka wuce. Yace an samu wannan mujalla ta yada wani bangare na daga cikin wannan littafin. Sai yace wa idza fasaha Allahu fi umri, idan Allah ya yalwata mini a cikin rayuwata, fala alli atawassau fiha, yace ne yiwa zan yalwata in fadada wannan littafi. Wa anshuruha mustaqillatan insha Allah, kuma zan yada wannan littafi shi kadai. Yace wanzur ta'liq al-ati bi raqam al-khamis wa al-thalathina wal mi'a, kaduba sharhin da malamin ya alamba ta 135. Ya dan dauko wannan magana ne saboda masalar buga dindufa. Asalin dindufa din nan ta kusace kama da mandiri, to sai wasu suke amfani da wannan hadisi akan halaccin kada mandiri. Shi ne daga cikin abin da yasa kenan malamin ya marmaza littafi akan haka, don ya nuna akwai bambanci. Wannan da suke bugawa suna bugawa ne da nufin za a dan shakata, ba bugawa ne suke cewa na addini ne ibada suke ba. Dan mandiri kuwa saboda kazallaha cewa ma ya gangar Allah ce, to kaga shi ya keta cewa ya gangar Allah ce. Su ko waɗannan ƴan mata masu kada dindufan nan su kan gashi ma mai Abubakar yace mizmaratu shaytani, muryar shaydan kuma a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka tunda dai manzon Allah yayi izini akai, to babu laifi. Amma ba da sunan ana kadawa ana rera karatun Alkur'ani ko su waƙoƙi na ainihin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a waƙoƙi na al'amuran da suka shafi harkokin yau da kullun waɗanda an hana mutane su shagaltu da su. to a wannan rana sai aka ce babu laifi mutane ƴan mata ko mata su yi an sassauta musu a wannan rana ku. Ina fatan jama'a mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To wannan ainihin hadisi kamar yadda na faɗa nake ainihin wato al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da wani lafazin don a nuna halaccin abubuwa na al'adun gargajiya waɗanda shari'ar musulunci ta yi kwaba akan shagaltuwa da su. To duk ranar sallah babu laifi a kai, yadda zaka samu garuruwa suna hawan sallah, wasu suna hawan daushe, wasu suna hawan menene, duk waɗannan abubuwan in an raba mutane da abubuwan da suke a ciki na cudanin maza da mata, babu laifi ainihin wato su ci gaba da gudanarwa, matukar ba za su ainihin tozartar da sallah akan lokacinta ba ko su taka wata alfarma ta shari'a. Dalilin mu akan wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda shi ma har ya zo ne a cikin Bukhari da Muslim da sauran littafai, hadisi ne sahihi. Aisha ta ba da labari ta ce ranar sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ga ainihin mutanen kasar Habasha samari matasa sun taho wasan sallah cikin masallacin shi, a cikin masallacin manzon Allah suka taho yin wasan sallah. Masallacin nan na manzon Allah kuma akwai kofa wadda ta bulla ta shiga ɗakin Aisha. Sai da tana Aisha tace nazo wuciya, sai manzon Allah yake ko kina sha'awar gani ne, tace sai nace eh. Sai nazo sai na tsaya a kafada a daidai bayan shi, na tsaya da ainihin wato kafada ta a jikin kafada shi, haba ta na dora kuma akan saman kafada shi, ina kallon wannan wasa da suke. A wannan lokaci Aisha tace na kalla duk suna wasa da makamai na yaƙe-yaƙe da kibiyoyi da abubuwa na harbi kaman mashi da kwari da baka. Tace na gaji da kallon, kuma manzon Allah yana ce mini baki gaji bane? Sai tace sai in ce a'a, ka dai dan yi hakuri. Tace ba dan komai ba, nayi haka ne dan in ga matsayin soyayyar da yake min. Shin zai iya hanka dai ne yace ki da Allah ga ki ba mu wuri ko kuwa? Ko kuwa mata su ji labarin matsayin irin yadda manzo Allah yake girmama ni? Tace dan na ga ya gaji har dage kafashi yake daya na dorawa akan daya, amma sai yace baki gaji bane? Sai yace a'a, dan yi hakuri dai kadan. Tace har sai da baki na nace na gaji, sannan ya kyale ni. Mata kenan, mata kenan, Allah ya shiryar da mu. To wannan ainihin hadisi na daga cikin hadisan da aka fa hujja da shi akan halaccin ranar sallah irin waɗannan ƴan al'adun gargajiya, wasannin gargajiya, za a basu in dai ba sun yi wata shiga ta ainihin saba ma shari'a ba. Abinda ake so da malamai masu wa'azi, malamai masu shiryarwa, shine idan aka ɗauko gaskiya aka cuɗa ta da ƙarya, kar ku zo ku rushe abin ku ce gaba ɗaya ƙarya ne. Ku kuma malaman bid'a da ke ƙoƙarin gyara bid'a, kar ku saka son zuciya ku ce duk abin gaskiya ne, a'a, abin yana buƙatar at-tafsil wa tahqiq. Ku ware ku ce asalin kaza daidai ne, don ana yin makamancin shi ko kwatankwacin shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma an shigar da kaza, an shigar da kaza, an shigar da kaza, wanda yake shigar da kaza din nan, to wannan al'amari shi ya kai ga bid'a ko shi ya kai ga lalata tsarin. Don haka muna ba da shawarar, tunda kuna son ku yi wannan abu, musulunci bai hana ku ba, amma ku gyara-gyara akai. Shikenan sai kaga an samu gyara, an kuma samu maslaha, su ba a hana su yin abin da suke so yi, sun yi ba gaba daya. Sa'annan kuma bid'a ko kuma haramci da fasikanci da ke shiga, an janye akan haka. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Wato ka'ida a cikin addinin musulunci, in manzo Allah ya halatta abu kaza, ko da wane ne kai cikin sahabbai baka isa ka dauke wannan halacci ba, sai dai abin da kaga ya shigo cikin matsalar kai kokarin hanawa. Sakamakon hadisin da al-Imam Ahmad ya ruwaito da isnadi sahihi, Aisha tace manzo Allah ya ce kada a hana mata zuwa masallaci, ɗakin Allah ne. To amma a wannan lokaci sai zan matan sun canza a zamanin sayyidatina Aisha. Sai Aisha tace wallahi da manzon Allah na da rai, da ya hana ku saboda irin yadda kuka canza. To a muƙamin Aisha a cikin addini me yasa bata hana ba? Ai malama ce. To amma ta san tunda manzon Allah ya bada izini, kirkiro wasu abubuwa da suka yi a cikin al'amarin ba zai sa a ce a daina zuwa masallacin ba, sai dai a ce inda shi da ya halatta yana da rai, da ko dai ya hana ku ci gaba da zuwa, ko kuma ya ce ku cire wannan abin da kuke. Kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda, al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito wannan hadisi da isnadi sahihi, yana zaune sai wata mata ta zo ta wuce za ta tafi masallaci tana kanshin turare. Abu Huraira yana ji sai ya kira ta yace ya ke baiwar Allah, ina zaki? Tace masallaci. Yace masallacin kuma zaki amma kika sa turare? Yace to naji manzon Allah masoyi na ya ce duk matar da ta sanya turare ta tafi masallaci, in ta sallah Allah ba zai karba ba, dan haka ki koma ki wanke, ki sawo tufafin da babu turare, ki je ki sallah Allah ya karba. kaga Abu Huraira bai ce to shikenan koma gida, koma gida sai ya ce a je ki wannan abin da kika yi wanda ba kyau ki cire shi ki dawo ki tafi. To haka ake so, ku san yadda za ku shiryar da jama'a in suka kawo bid'a akan kaza, to a kokarin zare bid'ar. Dan haka al-Imam Shatibi a cikin littafin shi Al-Itisam yace akwai inda bid'a take kasuwa zuwa ga bid'a ta zama ainihin wato bid'a ce mahaba, tsantsar bid'a ce, asalin abin bid'a ne shine kamar abin da muka yi magana a dazu, maulidi da bikin yancin kai da bikin shekara da sauransu, tsantsar abin kago shi akai, to wannan sai a kauda shi. Amma akwai abin da yake aslan yana da asali, amma idafiya an dauko wani abin ne an jingina mishi, kamar yadda zaka ji can gaba za mu magana. Hudubar idi yadda manzo Allah ya shar'anta ta hudu ba daya ce, manzo Allah baya hudubar idi biyu, hudubar juma'a ce manzo Allah yake yin biyu, amma ta idi kwaya daya yake yi. To kaga yanzu da aka zo ana yin hudubar idi guda biyu, ba za a ce hudubar idin bid'a bace, sai a ce a yi ta zan biyu din, to ta zama bid'a. Wata iri bid'a idafiya, an dauko wani abu an kara. Dan haka limaman juma'a ai limaman idi su koma suna yin hudubar idi kwaya daya, kasra ba ta guda biyu da zama kamar yadda ake ta juma'a. To sai kaga an gyara bid'ar, wato an cire bid'ar kuma an tabbatar da sunna din. Jama'a ina fatan an fahimci wannan. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Malam yace almas'alatur rabi'a, mas'ala ta hudu, at-tajammulu fil idi, yin ado ranar sallah domin tafiya idi. Kana da sabuwar riga ka sa, baka da sabuwar riga ka kaiwa ainihin mai wanki ya goge, ya wanke maka, ya goge maka, a karya maka hular ka sai ka sa. Ke ma haka kina da sabo ki sa, babu sabo sai ki dubi wacce riga ce tafi kyau. Har in baki da mai kyau, kawarki ko kishi yake na da mai kyau biyu, shari'ar musulunci bata ce abin kunya bane ki je ki karba, je ki karba aro. Manzo Allah ya tara mata ya musu wa'azi ya ce, mata mu hadu da ku a filin idi gobe sallah, ana son kuma ku je sallar idi. Shi yasa yana cikin sunna matan ka ma su je sallar idi, kananan yara har mai haila. Manzo Allah ya ce kar ta zauna a gida ta je filin idi. To in ta je idi za ta yi sallah ne tana haila? A'a, in aka zo sallah sai ta koma can gefe guda ta zauna, waka idar da sallah sai ta dawo ta ji wa'azi, ita ma ta shiga cikin munna al'umma a sallah. Dama mun fahimci wannan da kyau ko? To shine sai wata tace, to ya rasulullahi, yanzu ihdana lam yakun laha jilbab, to wanda bata da hijabi da bata sa ta tafi filin idi fa. Manzo Allah sai yace kawata ba sai ta ara mata ba? To saboda haka shikenan, wance tana da atamfofi guda biyu masu dama-dama, za a yi sallah sai kike zuwa kike arwa kike tafiya gantan, kije gidan suna, kije gidan biki, kije gidan kaza, duk wannan ba gantali bane, ba yawan banza bane, ba shi da amfani. To balle ranar sallah sai ke ya zan je idi da hijabi na aro kaza kaza, tunda dai ba za a sai mun ba, in kin tafi gidan ku ma ba sai miki za a yi ba. Me yawa ma yafi yake, tunda aka aurar da ke din nan ba a yi mata sabuwa a tamfa ba. Hakuri ake yi yanzu, al'amura ne yadda ainihin wato Allah madaukakin sarki ya tsara mu murayu, sai kuma Allah madaukakin sarki cikin hikimar shi yasa tunda mu na kasan akwai zalunci, sai Allah ya dora azzalumai a sama da mu. In ba haka ba, babu yadda za a yi kasa irin wannan da Allah ya albarkace mu da duk abin da muke so, a zauna ana cikin kunci irin haka. Jama'a, duk abin da ka san yana zama arziki ga wata kasa, sai da Allah ya bada irin wannan arzikin ga Najeriya ya zama wani bangare ne, ba akan shi aka dogara ba. Amma sai mutum daya ya wawashe pound sterling, dollars, Dutch mark, duk kowane maki ma sai kwashi gaba ɗaya koma gefe guda. Shi kadai kuma shin katifa za a yi mishi da su ya kwanta? Me za a yi mishi da waɗannan kuɗi? Sai ka rasa me ake nufi da wannan al'amari. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shi yasa a kullum magana da muke kenan, at-tasfiya thumma at-tarbiya, a tace aqidar mutane. Mutane ya zama ba su da shirka da bid'a, ba su da abubuwan kyama game da addinin musulunci a zuciyarsu, sai ai tarbiyyar su akan haka. Wallahi kuna nan za ku ga shugabannin na soja ne ko na siyasa za su ke mulkin yafi karfin su. Wannan misali na taba yin shi, duk sa'an da aka ce dukkan ku alarammomi ne, mahaddata Qur'ani, kun iya kira'a, aka ji aka dauko ni jigari-jigari iyakar shi amma ya gudo daga gabas, saboda Allah aka ce shine limamin ku, shi da kanshi zai ce bai kamata ba, sai ce sai dai a fasa limancin. Amma in ya koma wani ƙauyen fa, shine limami, shine mai fatawa, shine komai. Amma me yasa yake anan? Saboda ya san waɗanda za su bi shi suna sama da shi. To haka duk sa'an da al'ummar ƙasa suka gyaru, sai Allah ya dauko ɗaya daga cikin su gyararre, sai ya sa ya zama shugaban su. In ku al'ummar ƙasa suka baci, kar ku manta ba daga saman bakwai za a aiko da shugaban ƙasa ba fa. daga cikin ku ne ku bata tudin nan za ku tsayar da daya zaldan takara ko kuma daya ya bi dare ya kwace mulki sai waye gari yace shine shugaban kasa batattu ne batacce daya ya kwace mulki ko batacce daya ya zama shugaba ta yaya za a yi ku ce zai tausaya muku Allah madaukakin sarki yace wa kadhalikan walli ba'd adh-dhalimina ba'ban haka muke dora wasu azzalimai akan wasu sai al'amari ya zama kamar kashin dankali manya suna sama kanana suna kasa wanda ke gefe guda bai jin abu ihun da waɗannan kanana suke saboda babba ya biya turmushe su Allah ya shiryar da mu mala yace at-tajammulu fil eid wato ado game da ranar sallah an ibn umar radiyallahu anhuma qala abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace akhadha umar jubbatan min istabraqin tuba'u fi as-suqi wato imam al-bukhari yayi hujja da wannan hadisi da zamu karanta a wurare masu ban sha'awa daga ciki imam al-bukhari yace shin ina hukuncin masu zuwa da kaya suna kasawa a kofar masallaci zasu zo da dan karau-karau ne zasu zo da yadiddika ne da abubuwa su kasa a kofar masallaci sai yace gashi a zamanin manzon Allah akwai wani dillali yana kawo tufafi yana kasawa a kofar masallacin manzon Allah to kuma ba shikenan ba kowa ma sai su bari a kasa a masallacin su to ana nan sai Umar yazo zai wuce wurin wannan dillali sunan dillalin Utarid sai yaga wata ainihin wato riga ta alharini fa akhadha sai sayyidina Umar yaga wannan riga ba wanda ya dace ado da ita sai manzon Allah sai ya dauko ta fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya rasulullah ibta' hadhihi yazo yace ya manzon Allah wannan riga ta alharini ka siye ta tajammal biha lil eidi wal wufudi karinka yin ado ranar sallah haka kuma in zaka tarbi baki mahallin shahid kenan ashe ranar sallah na da riga ta musamman da ake so a ware mata to wannan hadisin a wata riwayar kuma yace har da ranar juma'a ashe in kana da wadatar tufafi ana so ka ware wata riga ta ranar juma'a ko kuma ranar juma'a din ta zo ka duzi wacce ce ta fi kyau cikin rigunan ka sai ka sa amma ba a son ka taho da maiƙo da wani hayaniya ne ka taho masallacin idi ba shi cikin sunna jama'a ina fata an gane wannan وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا منزو الله يتي انما هذه لباس من لا خلاق له يا عمر wannan riga da kaka aminta alharini ai rigar wadanda ba su da rabo ne ya zaka kawo min rigar wadanda ba su da rabo kace in saya to kun ga abun ba dadi shi Umar mai waya to bajinta ne aka ce ya zaka kawo kaza 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 fala bisa Umar ma sha Allah an yalbas Umar yaje zaman shi ana nan yau da kullun har wata rana da Allah madaukakin sarki ya nufa ثم ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبه ديباج انا nan kuma sai manzo Allah ya aiko da sayyidina Umar riga irin waccan da ta alharini tunda alharinin nau'i ne wancan istabrak mai kauri wannan dibaj mai sharashara diddai alharinin ne to kuma ni na kai manzo Allah irin ta yace riga marasa rabo ni kuma ya aiko mini ko ni ban da rabo ne fa aqbala biha Umar sai Umar ya dauko riga ya taso ya to wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah innaka qulta inma hadhihi libasu man la khalaqa lahu kai fa kace wannan riga masu sa ta ba su da rabo ne wa arsalta ilayya bi hadhihi aljubba kuma ka aiko mini da irin wannan riga fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace a abana aiko maka dan ka sa bane tabi'uha na aiko maka ne ka siyar da ita kai amfani da kudin au tusiba biha hajataka ko kuma ka biya wata bukata taka da ita kaga hikimar kenan wato ashe cikin abubuwan da suke haramun ba kowanne abu ne yake haramcin shi ya dimanta ba ma'ana yanzu kamar giya to haramcin ta dimantacce ne bai halatta ka ci ba to bai halatta ka siyar ba jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yace idan bera ya fada cikin abu haka sai ya mutu kaman mai to shikenan wannan ainihin wato bera da ya fada sai zan abin nan narkakke ne to fa mas'ala ta kai mas'ala duk wannan mai ya lalace kenan in ko daskararre ne sai a cire beran sai a yade gefen sai a zubar to al-Imam Muhammad ibn Sirin malamin Imam Malik manja yake siyarwa dila ne na manja sai je dauko drum na manja duk drum din da aka farke sai a ga musan beraye a ciki to bai halatta a sha ba tunda manzo Allah ya haramta a sha ko to bai halatta kuma a siyar ba kenan duk sai yasa aka je aka yi ta zubar da su a bayan gari. Kaga malaman Allah kenan, al-alimur rabbani, aka ce sakamakon haka jalin nashi ya kare, amma ya gwammace jalin ya kare da ya je siyar kasuwancin bai albarka ba. Yaushe ne kasuwancin ka zai albarka? Wannan hajjiya ta ce to alhaji Allah ya isa dai, kace an yi tafi dubu hajjiya, wallahi haka zaka zauna dubun nan haka za ta yi ta kewaye ka. Wannan ya Allah ya isa nan sai da kai rantsuwa, rantsuwa wannan akan kasuwanci kana da gaskiya, manzo Allah yake ka daina ta saboda tana kwashe albarkar kasuwa. Nawa wannan sai ka ce wallahi naira goma, me ya kai wallahi naira goma, a'a kaza, a'a iya kudin abin kenan, amma wallahi kaza annabi yace yana kwashe albarkar ciniki. Yawan rantsuwa akan gaskiyarka kenan, ina akan ƙarya kuma? Allah ya kiyaye. Saboda haka ainihin sayyidina Umar da ya ji wannan magana da annabi ya gaya mai, yana da wani dan uwa wanda yake a Makka da maguje ne wannan dan uwan, sayyidina Umar sai ya daure wannan riga sai ya aika mai da ita. Ba maguje ne, to ba maguje ai shi kenan, tunda da ya halatta harkar siyar to ashe ya halatta ka kyautar kenan. Sai ya aika dan uwan shi a Makka, ba maguje ne, saboda kyautatawa da ya ji dadi Umar yayi mai, saboda Umar da ya musulunta zare takobin shi ya tsaya kansa ya ce wanda duke son uwar shi ta rasa danta, wanda duke son ainihin matar shi ke ta kaba kaza ƴaƴan shi su yi maraita, to Umar dai dan hada bi zai hijira ta furu Muhammadu sai mu hada bayan duwatsin nan. Manya kenan malam, ƴan mazan jiya kenan, wallahi wasu gudun sun kuru suke da daddare ya rufe kanshi da alkyabba da nadi ya gude bar maka, amma Umar a sarari ya tashi da la'asar. Ai duk inda kaji ana rena kamalan kai lakwalakwa ne wallahi, shi yasa karka cika saki ya su taka ka. Sayyidina Umar bai sake an taka shi ba, baya takuwa, sam dan tauri ne, yanzu zai maka makami, Allah baya takuwa. Shi yasa ko lokacin yana musulunci duk da an taba sai yace da'ani abriba unqa, barin sara wuyan shi, yanzu rawo da tsohon dan tauri ne, tsimi mala tsimi mala. Allah ya shiryar da mu. Al-Imam al-Bukhari shi ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 886 da 948 da 2104 da 2619 da kuma 354 da 5841 da 5981, haka nan 6081 Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Wa Muslim, al-Imam Muslim ma ya rawaito hadisin a lamba hadisi na 2068, Abu Dawuda ma a lamba hadisi na 1076, al-Imam an-Nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 181 da kuma juz'i na 8 shafi na 196 zuwa 198. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi a mujalladi na 2 shafi na 20 da shafi na 39 da shafi na 49. Jama'a mun ji wannan hadisi, saboda haka akwai sunnanci dangane da ka sabunta riga ko ka dubi rigar da tafi kowace kyau. Haka matarka in kana da hali ka yi mata, wannan mata taka ita ta kare mutuncinka. Ado din nan ba, shi yasa kullun ake nuna mutane bin shari'a shi yafi zama lafiya. In dai kai musulmi ne mai san bin sunna, zaka auri ya ba sai an kallafa maka cewa yo akwati kaza, yo akwati kaza, a ba dai mata ka ne ma ba, a daura aure a baka mata ka tafi da ita, kai kuma ai mai bin sunna ne. Matan nan taka so kake kaga te maka ado, kai ma so kake yi kai mata ado, to in haka ne sai ka dinka mata suturu waɗanda suke sun dace. In ta sa ta fito duk mace da ka ganta fa, babu wata mace mummuna fa hakikatan fa, sai din ba te makala makalan nan ba, duk in ta makalkala wallahi duk munin ta sai ga ta tsaya lafiya lau, babu matsala. Saboda haka wannan taka da kake ga ta tsufa ko ta yi kaza, a kai ne namiji man shafawa, ba shi da muhimmanci a wurinka. In kai wanka ka taje gemun ka sai kai gaba ka kafa hularka, amma ita man shafawa ta shafa jikinta zai taushi, ta sa turare, ta sa abubuwa, wallahi sai kaga shekarar ta 40 amma zai ga ta ga tara kamar 17. Sai sa karka batta gata nan kawai ana jiran mutuwa ta zo ta dauke ta, a'a ka gyara a barka ka mutunta ta, shine abin da ake so. Qala al-Imam as-Sindi, babban malami a Sheikh Hayatuddin Sindi yake cewa ainihin wato منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم. daga wannan hadisi aka san cewa ashe yin ado a ranar sallah wato sunna ce, al'ada ce wadda take tabbatacce a tsakanin annabi da sahabbai. walan yunkirha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annabi bai taba sahabbai fada akan ado ranar sallah ko makamantan haka ba. fa ulima baqa'uha, to daga nan sai aka san wannan sunna tana nan yanzu har zuwa yanzu ta wanzu. jama'a mun gane wannan da kyau ko? yasa an kana da hali atamfa ce ake sayarwa 3,000-5,000 ka je ka sayo wa matarka ta sa maka ranar sallah ƴaƴanka su fito sai in babu hali ba bala'i zaka shiga mata da shi ba bala'i a waje bala'i a ciki duk abin da yake tarwatsa al'amura kenan in ka shiga sai ka zaunar da ita innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu khutbatul hada kenan ba zo kake bukatar ka tabiya ba kai mata jawabi mai gamsarwa uwar gida Allah bai hore ba bana abinda muke so a hakura a kawo waɗannan za a kai mai wanki da guga kin ga wannan turare gashi dan duri naira 50 na samu gashi nan sai ki sa abubuwan hakuri ake to kuma inda ake so randa duk ka samu canji sai ta ganka ka ci ko mata pantimoti guda dan Allah randa babu wa'azinka ba zai shiga ba amma kai ka sa shadda ka sa cak ka sa duk abubuwa ka take kuma ita kuma kullun innal hamdalillah yau ba ta fahince ka ba za ta fahince ka ba kana cutarta ba za ta fahince ka ba ya kamata kai mata adalci Allah ya shiryar da mu wannan magana da Hayatuddin Sindi ya faɗi tana nan a cikin hashiya Alan Nasa'i kan Sunan Nasa'i a cikin mujalladi na 3 shafi na 181 wa qala al hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar yace rawa ibn abi dunya wal bayhaqi bi isnadin sahih ila ibn umar wani babban malami ibn abi dunya da shi da al imam al bayhaqi sun ruwaito da isnadi mai inganci zuwa ga sahabi abdullahi dan umar annahu kana yalbasu ahsana thiyabihi fil idaini karamar sallah ko babbar sallah Sayyidina Abdullahi dan Umar sai ya dubi tufafin shi da suka fi kyau sai ya sa. Kaga ya nuna sunna ce da Annabi da sahabbai duk suna aikatawa. Wannan magana na cikin Fathul Bari mujalladi na 2 shafi na 439. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.